sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tasulu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da adadin masu dauke da cutar COVID-19 ya kai miliyan 20 a duniya, masana a fannin kiwon lafiya na ci gaba da kira ga jama'a da su ci gaba da kiyaye matakan kariya da aka kindaya.
Na farko, duk wanda yake so ya kare kansa game da cutar COVID ko wata annoba ma ko wata iri ce, shine matakin farko ya nemi ilimi.
To muna kuma tafi da maimaicin rahoto na musamman wanda yayi nazari kan illar kona dazuka da kuma sara itatuwa wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana. Baya ga haka, muna kuma dauke da labarin wasanni. Amma duka sai kun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kaddamar da shirin ziyara na tsawon mako daya zuwa yankin tsakiyar Turai, inda a yau Talata zai yada zango a jamhuriyar Czech, inda zai gabatar da jawabi a taron cin abincin dare tare da ministan harkokin wajen Thomas Petrucek. Ana sa ran Pompeo zai kai ziyara wajen ajiye kayan tarihi domin tunawa da rawar da Amurka ta taka wajen kwatowa nahiyar yanci a lokacin yakin duniya na biyu. Ziyarar da babban jami'in diplomasiyar Amurka na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke kokarin tunkarar Russia da China a gasar da suke yi ta fuskantar tattalin arziki da siyasa a Turai. Pompeo zai kai ziyara Prague da kuma Pilsen da ke jamhuriyar Czech, Ljubljana, Slovenia, Vienna, Austria da kuma Warsaw, babban birnin kasar Poland, daga 11 zuwa 15 ga watan nan. Zai kasance sakataren harkokin wajen Amurka na farko tun shekara ta 2011 da zai ziyarci Slovenia, inda zai sa hannu na haɗin gwiwa akan fasahar sadarwa ta 5G, yayin da Amurka ke kokarin taka ma kasar communist ta China a yunkurinta na kutsawa cikin harkokin sadarwar zamani na yankin. Jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ba shiri aka fita da shi daga wurin da yake gabatar da jawabi ga manema labarai bisa rakiyar jami'in tsaron Amurka saboda harbe-harbe da aka ji kusa da inda suke. Da ya koma ɗakin jawabin bayan 'yan mintuna, Trump ya ce lallai an yi harbi kuma an kai wani asibiti. Babban jami'in tsaro Tom Sullivan ya bayyana wanda aka harbe a matsayin wani ɗan shekara 51 da ya tunkari wani jami'in tsaro ya ce masa yana ɗauke da makami. Sai wanda aka zarga ya juya ya tunkari jami'in tsaro da gudu kuma ya janyo wani abu daga kayansa, inji Sullivan. Sai ya dunkufa kamar wanda zai yi harbi, sai jami'in tsaro ya sakar masa wuta ya harbe shi. Dukansu an tafi da su asibiti. Fadar White House a jiya Litinin ta nuna alamu a shirye take ta sake shiga tattaunawa da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat akan tallafin coronavirus, kuma za ta yadda a kashe kuɗi don su cimma matsaya. A shirye muke mu sake gabatar da batun ƙarin kuɗi a teburin tattaunawa, a cewar sakataren kuɗi Stephen Mnuchin da yake magana a gidan talabijin na CNBC. Ya kuma ce shugaban kasar a shirye yake kashe abin da ake bukata. Shugaba Trump ya rattaba hannu akan dokar da ya kafa da ikonsa na shugaban kasa ran Asabar don dada bawa miliyoyin waɗanda suka rasa aiki tallafin da wa'adin bayarwa ya kare da kuma jinkirta haraji ga Amurkawa ma'aikata. A wani sabon bayani da ya yi a shafinsa na Twitter, Trump bai kai da yiwuwar sake tattaunawa ba, amma ya zargi shugaban 'yan Democrat Chuck Schumer da shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi da janyo rashin cimma matsaya a tattaunawar na ran Asabar. 'Yar takara a jam'iyyar adawa a kasar Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, ta ce ta ketara zuwa makwabciyar kasar ta Lithuania bayan da aka kwashe kwanaki biyu ana fada tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda biyo bayan zaɓe. Tikhanovskaya, wanda ta ki amincewa da sakamakon zaben da aka bayyana shugaba Alexander Lukashenko wanda ya dade yana mulkin kasar, ta ce barin kasar abu ne mawuyaci, amma ta yi hakan ne saboda 'ya'yanta. Na san da yawa za su fahimce ni, wasu za su kushe ni, wasu kuma za su fara tsanata, a cewar Tikhanovskaya, amma kada Allah ya jarabi wani da abin da nake fuskanta. Jama'a, ku kula da kanku, ta kara da cewa abin da ke faruwa bai cancanci daukar rai ba. Tun da farko a yau, Prime Minister Lithuania ya faɗi cewa Tikhanovskaya tana kasar kuma cikin koshin lafiya. Prime Minister kasar Trinidad and Tobago Keith Rowley ya sanar jiya Litinin cewa jam'iyyarsa ta People's National Movement ita ce ta lashe zabe da yake wa taron magoya bayan su jawabi a Port of Spain dake Trinidad. Rowley ya ce jam'iyyar ta PNM ta lashe kujeru 22 cikin 41 da aka yi takara a kai. Ya ce ɗaya jam'iyyar da ke biye da ita ta United National Congress UNC ita ce ta lashe ragowar kujeru 19. A yau Talata ake sa ran hukumar zaben kasar za ta sanar da sakamakon zaben. Nasarar cin zaben zai kara wa Rowley wani wa'adin na shekaru 5 a matsayin Prime Minister. Kasuwar hannun jarin Asia na ta samun riba yau Talata kwanaki 2 a jere tare da fatan 'yan majalisa a Amurka za su kawo ƙarshen cece-kuce akan kuɗin tallafin coronavirus. Nike ta Japan ta cira da kaso 1.8 cikin 100 yayin da aka dawo daga hutun kasar. S&P ASX na Australia ta yi sama da kashi 4 cikin 100. KOSPI ta South Korea ta cira da kashi 1.4 cikin 100 yayin da TSEC ta Taiwan ta yi kasa da kashi 8 cikin 100.
Gaida Aishatu Sule wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da adadin masu dauke da cutar COVID-19 a duk faɗin duniya ya kai miliyan 20, ƙwararru a fannin kiwon lafiya na ci gaba da kira ga jama'a musamman ma a ƙasashen masu tasowa da su ci gaba da kiyaye matakan kariya da aka gindaya. A shirin coronavirus na musamman da muryar Amurka ta jagoranta ta Skype daga nan birnin Washington DC, Dr. Ila Alasan, ƙwararren likita a jamhuriyar Niger, ya fara bayaninsa ne da jan hankulan masu ƙaryata cewa akwai wannan cuta.
To muna sa ran har yanzu akwai mutane wanda suke cece-kuce saman wannan ciwo. Abinda muke iya ce wa mutane, in kuka ɗauka abinda kuka ƙasa kamar irin su America, suka tara mutane ko in ce aka samu irin yawancin mutane wanda suka rasa rayukansu duk da kayan aikin da ke gare su. Sai dai a yi koyi da su. In kuka ɗauki ƙasashe kamar irin su Faransa, wanda yau su ma in kuka ɗauke mu ci gaban da sun ka samu ta fannin likita da fannin tsare-tsare duka wani fanni da kuka ɗauka a shekarar na ce mishi 100 baya, in aka yi kusance da abin da ke garinmu yanzu ban kai kayan aikinsu ba, kuna ganin na ce mishi mutanen da suka rasu sakamakon wannan ciwo fiye da 30,000. In ka ɗauki ƙasashe kamar irin su Birtaniya fiye da 40,000. In ka ɗauki ƙasashe kamar irin su Italiya, irin su sai in ce Spain, kuna gani mutane fiye da 30,000 nan ma ko ina duka suka rasu. Kenan mu wanga ƙasashe namu ba mu da kayan aiki. Kenan abin da kamata mutane su gane su lura da shi, lalle wannan ciwo abu ne wanda akwai shi zahiri, tunda mu muna tare da masu wannan ciwo yau da kullum. Ko mutane kuna ganin in ma wani naka bai kamu ba, akwai wani abokin kawai ya kamu, akwai wata family wanda sun kamu. Kina mutane ya kamata su yi hatara, ya kamata mutane su dauki wannan abu da muhimmanci, don shine zai taimaka mu gani mun samu mun kawo bayan wannan ciwo. Idan mutane suka ci gaba da wannan rubu ana cewa akwai shi babu shi, abu ne wanda ba zai kyawo, ba zai taimaka mana ba mu gani bayan wannan ciwo. Saboda in baka yarda da shi ba, kenan kamar abin da ake cewa na rigakafi na matakai wanda ta mata ɗauka, kenan kaga a lokacin nan ba za ka yi sauki. Shi kuma abu ne wanda bai da alheri. Idan kai kana tsammanin kamar kai babu ruwanka, akwai bayan Allah wanda kake iya goga musu, ka ɗauka goga musu, ba su sauka ba, kenan kaga wannan abu ne wanda bai da alheri. Shi kuma abu ne wanda ko addini ya tanaji abubuwa yanda ya kamata, in akwai irin wannan ciwo ya kamata mutane su yi hatara don saboda su kare kansu.
Dr. Ila Alasan kenan, ƙwararren likita a jamhuriyar Niger. To shi ma Dr. Sani Gwarzo, ƙwararren jami'in lafiya a Najeriya, ya tofa albarkacin bakinsa dangane da matakan kariya da ya kamata mutane su mai da hankalinsu a kai domin kare kansu daga cutar ta COVID-19, kamar yadda za ku ji a wannan bayani da ya yi ta kafar ta Skype.
Na farko, duk wanda yake so ya kare kansa game da cutar COVID ko wata annoba ma ko wace iri ce, shine matakin farko ya nemi ilimi. Duk sanda zaka jira baka da ilimi, sai dai a ce ka sa takunkumi, ka wanke hannu, ka nisanci jama'a, duk wannan ba zai taimaki mutum ba. Saboda mai mutum bai fahimci asalin asasin da yasa aka ce ya yi wannan ba. Amma yayin da mutum ya ilmanta, ya fahimci abu, to zai iya daukan duk wani ƙarin bayani da za a yi masa. Shi yasa nake ƙara jaddadawa, mataki na farko shine neman ilimi, mataki na biyu bin ka'idojin da hukumomi da shugabanni suka gindaya, domin idan aka bi waɗannan aka haɗa kai, to za a rage kaifin abin. Na uku shine kada mutum ya bari sai ya kamu sannan ya ce ya ga da'in, domin ta yiwu idan ya kamu ba zai iya kubuta daga ciwon ba, zai iya kasancewa ciwon da za su halaka a cikin wannan annoba. Na ga haka ta faru cikin mutanen da suke musun, suna inkarin cewa su ba su yarda da wannan covid din ba, suna inkarin cewa su wannan covid din ana zuzuta shi, sai gashi ɗaya daga cikinsu ya kamu, rai ga Allah an kai shi ranga-ranga asibiti, kuma muka yi kokari muka tashi tsaye aka kula da shi ya warke, ya fito yake cewa wallahi yayi da na sanin irin waɗannan kalmomi da ya ringa faɗa. Saboda haka ina ƙara jaddadawa mutane, kariya rigakafi ya fi magani, kada mutum ya bari ya kamu, domin idan ya kamu zai iya halaka shi, ba ma watakila zai iya kai labari ba. Sannan na hudu, kada mutum ya yi tunanin cewa shi akan kansa bai da hadari, tunda an ce tsofaffi ne suke mutuwa, wanda kuma suka fi mutuwa su ne masu rashin lafiya kwantacciya, kamar su diabetes da hawan jini da asthma da HIV, to shi lafiyarsa zai rinka yawansa. Na ga shi ma wannan izina da ta tayar min da hankali, yaro matashi ya kamu da ciwon da hannun abokinsa, da ya zo gida bayan 'yan kwanaki ya warke, amma mahaifinsa da yake dattijo ne ya kamu, kuma mahaifin ya mutu. Kaga wannan har abada zai rinka tunanin cewa ai sakacin da yayi ne ya kamo wannan ciwon, ya zai sa mahaifinsa har mahaifin ya mutu ya rasu. Saboda haka idan kana ganin kai baka da barazana a kanka, akwai waɗanda suke tare da kai waɗanda za ka illatarwa ba tare da ka sani ba, ko kuma kana ka sani amma ba tare da ka san yadda za ka yi ba.
Dr. Sani Gwarza kenan, ƙwararren jami'in lafiya a Najeriya. To kafin mu ci gaba da shirin namu, mu shakata da wannan waka. Sai rahoto na musamman tare da Mustapha Nasir Batsari.
Matsalar tsaran itace ko kuma bishiya da kunar daji na ci gaba da zama wata babbar matsala a yankin arewacin Najeriya. Al'amarin da masana suka tabbatar da cewa idan har ba dauki mataki mai karfi ba, zai iya jefa yankin arewacin Najeriya cikin yanayi irin na hamadar wasu kasashen arewacin Afirka. A 'yan shekarun da suka gabata dai jihohin arewaci da kuma arewa maso gabas da ma arewa maso yammacin Najeriya ne wannan matsala na saran itace da kona daji ta fita azzara. To amma yanzu sannu akan hankali lamarin ya danna zuwa jihohi da ke kusa da yankin kurmi na kudancin Najeriya. Lamarin da ke zama tamkar hamadar ce ke neman mamaye Najeriya baki daya. Musa Madaki Kushariki wani magidanci ne da ke zaune a jihar Niger da a yanzu haka take fama da wannan matsala ta yawaitar saran itacen.
Na farko shine abin da hifta da hankalina shine a cikin garin nan ma za ka ga an shigo da itacen wato gumagumai na kadanya itacen kadanya wanda a da baka isa baka yi haka duk wani itace abin da ya shafi dorawa mangoro a kadanya dinya cediya da tsamiya da sauransu baka isa ka zo da gungumen su a cikin gari ba dole sai an tambaye ka amma ce ka saro su ko ko a araye don haka in har araye ne ika za a kai mutum kotu kuma an tanadi irin hukuncin da za a yi masa to yanzu ba ma mai kamawan bale a kai kotu
tambayar me ya makoman a wannan al'amari idan aka bar shi haka kada
an aka bar shi haka shine za mu koma ne kamar yadda lalurar mutanen Niger ke fuskantar su na rashin tabbas game da sha'anin hamada.
Farfesan aikin gona kuma shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya bayyana illolin da ake samu a sakamakon wannan ɗabi'a ta saran itace ba tare da shuka wani itacen ba.
Mahallanmu gaba ɗaya suna binnan kalura babu itatuwa an sare itatuwa gaba ɗaya. Sare itatuwan nan yana kawo zaizayewar ƙasa kuma sannan yana canza yanayin ruwan sama da kuma yanayin wuri. Yanzu kana gani ana ɗaukan lokaci yanzu nan ba a samun ruwan sama. Inda muka yi to kowa san daga watan uku zuwa watan hudu ana fara samun ruwan sama. Amma yanzu ga shi yanayi ya fara canza yadda ake samun ruwan sama da bayan har ake samu. Kuma duk saran ita ke kawo wannan abin gan. Watan uku zuwa watan hudu ana fara samun ruwa a nan jihar Niger. Amma yanzu in ka je arewacin jihar Niger irin Kwanta Gora zuwa can kasa ruwan sama sai an kai kusan watan biyar zuwa shida yanzu na ake samun ruwa da kyau da kyau. Duk illan saran itace ne. Mafita kuma shine dole sai gwamnati ta tashi tsaye a hana saran itace a sa mutane a communities a garuruwansu su fara sanin muhimmancin shuka itace. Dole sai an hada da sarakunan gargajiya akwai abin da ake ce mawa woodlot dole sai an sa community su fara irin wannan shuka itatuwan da za su fara da kansu. Kowaye in itace shuka itace inda yake zai je yana fara da kanshi ba ya je daji ya sare itacen Allah da Allah wanda ya abin gaba. Wa'annan shine hanyoyin mafita ga saran itacen da ake yi.
Amma kana ga kamar sanya doka mai wadda za a yi tara da dauri zai shawo kan lamarin?
A kwarai da gaske ai shi lamari na Najeriya an ka lura da shi ai rashin doka ce sa komai bai tafiya daidai. In akwai doka mai tsanani wallahi kowa zai bi.
Za ka ga yawanci suna kafa hujja da kona iccen a samuwa wasu ma gawayi ake yi da shi.
Mafita nan kuma gwamnati ce ta samu mutane makamashi saboda yanzu nan ka ga abin da ya kamata a samu mutane gas kanan zai zama yana da sauki. In ya zama yana da sauki ka ga mutane ba su da hujjan saran itace.
Bayanai dai sun nuna cewa itacen madobiya da kadanya da ma duk wani itace da ake yin amfani da shi wajen samar da katako sun dauko hanyar karewa a nan jihar Naija da Allah ya yi albarkar waɗannan itatuwa a baya kamar yadda babban sakatare a ma'aikatar kula da gandun daji a jihar Niger Mr. Loki Barau ya tabbatar.
Abin da muke cewa extinction kamar ya kusa a ce ya kare to in ba mu yi hattara ba za mu tashi fitar na babu shi shi yasa muke so yanzu nan kamar mu tubi itatuwan da kamar suke da niyyar wata rana za mu tashi ba za mu gansu ba so da a samu a rayar da su za mu masa nursery din su kaga madobiya din nan kaga kadanya kaga dorowa kaga mahogani duka kullun cire su ake.
Amma yanzu akwai wani mataki na musamman da kuka sa don ka a masara baranta na a ce in an sara a kama?
Yanzu nan shi mai gidan gwamna ya ba da approval cewa mu kafa kaman crack teams a kowane sashe na wanga Niger din. Da muna da green guard a ƙasa muna da kuma forest officer a ƙasa. To yanzu wanga crack team za a kafa ne wanda duk wata hukuma a cikin Niger state kowace local government za a samu mutane daga wajen su kasance a cikin wanga team din.
A yanzu haka dai cibiyoyin samar da ilimi sun ce suna kokarin wayar da kai tare da dasa itatuwa a makarantu domin samar da itatuwan nan gaba, kamar yadda wani babban jami'i a hukumar samar da ilimi bai daya a jihar Niger Abdul Qadir Shehu na Puntuwa ya bayyana.
Mu yanzu a hukumar bada ilimi bai daya na jihar Niger, daga wannan karo in Allah sa wannan abu ya wuce a hukumar makaranta, mun sa doka za a kowace makaranta za a shuka itatuwa saboda irin wannan irin hamada da ke kunno kai ga mutanen a jihar Niger. Akwai illa sosai a rashin itatuwa ne a kasashe, sa muke gwamnati take kokari ma a yanzu a ga an dawo da su da san itatuwa a nan jihar Niger, tunda su a can arewacin kasar nan can su dama suna samu suna fuskantar wannan abubuwan na shukan itatuwa a kowace shekara. Mu ma nan gwamnati ta sa doka da za a dinga shuka itatuwa a makarantu.
Ko baya ga wannan ma dai akwai hukuncin dauri tare da tara ga duk wani wanda hukumomin jihar Niger suka samu yana sare itacen ko kuma kona dajin, inji babban sakatare Mr. Loki Barau.
Akwai lo, akwai doka, dokan da irin a sa ta yi aiki shine gagara lokacin, amma yanzu mai gida gwamna ya ce babu sani babu sabo, duk wanda aka kama ko ma'aikaci ne ko basarike ne ko wane ne shi babu ruwan shi. Doka shi akwai tara akwai a wancan dokan, idan kama akwai 200 da za ka biya ko kuma zuwa gidan yari na ina da ko shekara guda ne ko kuma ya danganta kuma ga yanda laifin girman laifin yake, kana iya a bari guda biyu a ci taron kuma a je a dau gidan yari. To abin da muke so yanzu nan za a wannan dokan za a kara duba ta so da ta zamanto doka ne da za ta hana da ka ji ta makama kanka za ka tsorata ka je kai wannan, domin abin na mu a ganin mu da mai saran da mai daukan duka kamar masu laifi ne. So idan ka kai motar ka dauka an kama in so ma mu ba za ka biya mu zai kama zai kasa miliyan guda ba, ko kuma idan ma har an shari'a ta cika a yi auction motar ka, kai ma da kasar din kai ma za ka sai zan naka.
Ko shakka babu dai wannan matsala babba ce da ke matukar bukatar kulawa daga kowane bangare na al'umma domin tsira daga bala'in kwararowar hamada. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To gaida Mustapha Nasiru Batsari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Sanninmu na ranar yau zai soma ne da tsohon mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta kasar Togo da Zeperve cewa da Kojovi Obilale da hukumar kwallon kafa ta kasashen nahiyar Afrika CAF ko kuma CAF Confederation African de Football ta karrama bayan da ta bashi zanzurutun kudi har dollar America 10,000 kwatan kwacin sefa miliyan 5 da jikka 810 naira miliyan 4 da naira 500 da 2,000 da naira 750, wannan ko domin tallafa masa a cikin anniyarsa ta girka wani tsarin noma mai karko da ya kira agrofood. Shi dai Kojovi Obilale tsohon mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta kasar Togo da Zeperve ya ji mummunan ciwo ne a wani hari da yan tawaye suka kaiwa tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Togo a shekara ta 2010 a kasar Congo ne abin ya wakana a lokacin da kungiyar ke kokarin isa a kasar Angola domin halartar wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afrika da suka wakana a wannan kasar a wannan lokacin. A ranar jiya ne aka ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin Europa League na nahiyar Turai, inda Manchester United ta Ingila ta yi wa FC Copenhagen ci da nema kuma ta samu kai ga wasa na gaba na kusa da na ƙarshe, yayin da Inter de Milan ta kasar Italia ta wa Bayer Leverkusen ta kasar
Jamus Cibiu da ɗaya, inda ita ma enter da Milan din ta arce zuwa zagaye na kusa da na ƙarshe demi-final ko kuma semi-final. A yau Talata ana can ana ci gaba da wasannin na Europa League na nahiyar Turai, inda ake can ana kafsa yanzu haka tsakanin Shakhtar Donetsk da FC Ball ta ƙasar Switzerland sai Wolverhampton ta ƙasar Ingila da ke karɓar bakoncin FC Sevilla ta ƙasar Spain. A ranar gobe kuwa idan Allah ya kai mu za a ci gaba da wasannin quarter final ko kuma quarter final na kwallon kafa na Champions League cewa da club din da suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Turai na wannan shekara, inda Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa za ta dabsa da La Atalanta ta kasar Italia. Yayin da za a ci gaba da waɗannan wasanni a ranar Alhamis idan Allah ya kai mu, Leipzig ta kasar Jamus za ta buga da Atletico de Madrid ta kasar Spain. Da Juma'a kuwa duka dai a waɗannan wasannin na quarter final ko kuma quarter final, FC Barca ta ƙasar Spain za ta dabsa da Bayern Munich ta ƙasar Jamus. Sai a kammala quarter final din a ranar Asabar, inda Manchester City ta ƙasar Ingila za ta buga da Olympique de Lyon ta ƙasar Faransa. Waɗannan wasannin na quarter final saboda allobar coronavirus ba za a yi na in buga a gidanka ba, kai ma ka zo gida na mu buga. Duk wasannin za a yi su ne a nan Lisbon na kasar Portugal, kuma duk wanda aka sha a wasa ɗayan da za a yi shikenan ya fice daga wannan kumbala ta wannan shekara. Za mu kammala labarin wasanninmu na ranar yau da kasar Jamus, inda aka ba da sanarwa yau Talata na soke gudun tsawon zangon nan da mutane sama da 25,000 suka halarta a shekara ta 2019. Dalilin ko dakatar da yin wannan gudun na dogon zango da aka saba a kowace shekara a kasar ta Jamus a birnin Frankfurt sanadiyar cutar coronavirus ne yasa aka soke shi, domin kuma halarta ba za su iya kiyaye dokar nan ta sawar tazara ta mita 1 ko mita 2 tsakanin mutane biyu ba, abinda yasa masu shirya wannan wasar suka soke shi har sai wada hali yayi. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Bagida Haruna Mamman Bago, yanzu kuma sai labarai a takeice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kaddamar da shirin ziyara na tsawon mako daya zuwa yankin tsakiyar Turai, inda a yau Talata zai yada zango a jamhuriyar Czech, inda zai gabatar da jawabi a taron cin abincin dare tare da ministan harkokin wajen Thomas Petrček. Ana sa ran Pompeo zai kai ziyara wajen ajiye kayan tarihi domin tunawa da rawar da Amurka ta taka wajen kwatowa nahiyar yanci a lokacin yakin duniya na biyu. Jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ba shiri aka fita da shi daga wurin da yake gabatar da jawabi ga manema labarai bisa rakiyar jami'in tsaron Amurka saboda harbe-harbe da aka ji kusa da inda suke. Da ya koma ɗakin jawabin bayan 'yan mintuna, Trump ya ce lallai an yi harbi kuma an kai wani asibiti. Fadar White House a jiya Litinin ta nuna alamu a shirye take ta sake shiga tattaunawa da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat akan tallafin coronavirus, kuma za ta yadda a kashe kuɗi don su cimma matsaya. Yar takara a jam'iyyar adawa a ƙasar Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, ta ce ta ƙetara zuwa makwabciyar ƙasar ta Lithuania bayan da aka kwashe kwanaki biyu ana faɗa tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda biyo bayan zaɓe. Tikhanovskaya, wanda ta ƙi amincewa da sakamakon zaben da aka bayyana shugaba Alexander Lukashenko wanda ya dade yana mulkin kasar, ta ce barin kasar abu ne mawuyaci amma ta yi hakan ne saboda ƴaƴanta. Prime Minister kasar Trinidad and Tobago Keith Rowley ya sanar jiya Litinin cewa jam'iyyarsa ta People's National Movement ita ce ta lashe zaɓe da yake wa taron magoya bayan su jawabi a Port of Spain da ke Trinidad. Rowley ya ce jam'iyyar ta PNM ta lashe kujeru 22 cikin 41 da aka yi takara a kai. Kasuwar hannun jarin Asia na ta samun riba yau Talata kwanaki biyu a jere, tare da fatan 'yan majalisa a Amurka za su kawo ƙarshen cece-kuce akan kuɗin tallafin coronavirus.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin, wato da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Aisha Tisle wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lenz Gresham da ta haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya.